بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالغم والهم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم
ويشفى بما يشفى به البدن. المكتوب هو كما قرأت ولكن خطأ.
ويشفى بما يشفى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه أم ويشفيه.
ويشفيه ما يشفيه.
فأمراض القلب التي تزول بأدوية طبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بأدوية إيمانية نبوية، فهي كالتي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشقاء
حصل له الشفاء.
نعم. ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا تولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه 6 فوائد. فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه. وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخرى أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول وألم أبكي لأبو بريشي دي ساجحة أمعون صافيات الله دي 20 جوة جماد الآخرة شكرا تابو للي هدو دي 30 دي تقص نهجرا من الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 19 ga watan uku a shekara ta 2017 ne lissafin miladiya. Darasinmu na 19 kenan ko insha Allah ta'ala, karatun da muke ne littafin idafatul lahfan fi masaid ash-shaytan na malam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala. Makon da ya gabata mun fara babi na uku, bamu nisa ba cikin sa, inda yake bayani akan karkasuwar magunguna na cututtukan zuciya sun karkasu zuwa kashi biyu, ko kasuwarsu sun kasu zuwa kashi biyu, akwai na ɗabi'a akwai na shari'a. To kafin ya fara bayyana mana cututtukan ai wato su waɗannan magungunan, yake so ya fara bayyana mana su kansu cututtukan na zuciya nau'i biyu ne. Yace nau'in na farko shi ne wanda mai ciwon baya jin raɗaɗin ciwon a halin da ciwon ke jikinsa, wannan shi ne nau'in da ya gabata. Yace kamar cutar jahilci da cutar shubuha da kokonto a addini da cutar sha'awa. Yace wannan nau'in shi ne mafi girman nau'i wajen raɗaɗinsa, amma saboda lalacewar zuciya shi mai ciwon baya jin raɗaɗin, domin mayan jahilci da maye na san zuciya ya shiga tsakani tsakaninsa da riskar wannan radadin baya riskarsa baya jinsa a jikinsa in ba haka ba kuwa radadin da yake tare da shi ma'ana radadin yana nan akwai shi yana halarce tare da shi kuma yana samuwa tare da shi ma'ana akwai radadin shi din ne dai bai sani ba wa huwa mutawarin anhu wannan radadin yana boye a jikinsa saboda shi mutumin ya shagaltu da kishiyar haka yace wannan shine mafi hadarin cututtukan guda biyu a cikin cututtukan guda biyu wannan da radadin ba a jinsa a lokacin da ciwon ke jikin mutum to yafi tsanani yafi hadari kuma shine mafi wahala wajen yin magani kuma maganinsa ba algul likita yake ba maganinsa wurin annabawa yake manzanni da mabiyansu su ne likitocin wannan cuta din duk inda mutum ya je don yi maganin wannan cuta cutar jahilci maganinta ina take a je makaranta a samu ilimi cutar son zuciya a rabu da son zuciya abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cutar kokonto ayi abin da zai haifar da yaqini ba gun likitan da zaka je na duniya ka ce ya baka wannan hakanan cuta ta son ta sha'awar biyan bukata ta farji ko ta baki ko ta dukiya ko ta mulki da muka mantan waɗannan to nau'i na biyu shine muka fara kuma lokaci ya cin mana yace nau'i na biyu shine cutar da radadin ana samun sa take a lokacin da cutar take jikin mutum ya kawo mana misalai abubuwa guda hudu da hammi da ghammi da hazan da kuma ghaif hammi damuwa da tsoron abin da zai auku ga mutum a mustaqbal a nan gaba ghammi kuma abin da ya lullube ka da damuwa a halin yanzu na cikin bakin ciki da damuwar da take kana cikin ta yanzu alhazan kuma damuwar da radadin abin da ya wuce na baya baka manta shi ba ya dame ka ghaizi kuma shine fushi da tumbatsar da mutum zai yi idan ransa ya baci idan an harzuka shi an fusata shi shine ake cewa ghaizi to sai ce wannan kun ga cuta ce a lokacin da take tare da mutum yana jin radadin ta yana jin damuwarta duk waɗannan abubuwan guda hudu lokacin da suke damun ka ai kana ji ko damuwar kana jin damuwar a lokacin da abun ya dame ka to sai ce wa hadal marad nan ne zamu ci gaba wannan cuta qad yazulu bi adwiyatin tabiyya za ta iya kaucewa ta gushe da magunguna na dabi'a maganin dabi'a dabi'ar nan ba lalle ya zama abin da ake nufi maganin asibiti ba yawa ma'ana wani abu dai natural wanda in ya auku zai gusar da wannan damuwa daga gare ka a ɗabi'ance ba lalle ya zama ta hanyar shari'a ka san maganin ko karantawa kai a Qur'ani ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ka samu wannan magani ba a duniyance kamar ya ce akwai maganinsa a duniyance ka izalace asbabihi to sai ka mana misali yadda za a yi maganin wannan cututtuka da damuwa din nan ta abin da ya gabata da ta abin da zai zo da ta halin da ake ciki da tsananin fushi waɗannan abubuwan ai suna da sababi ko akwai wani abu ne ya faru ya sanya ka cikin damuwa in ya riga ya faru yanzu ka kasa mantawa mahaifinka ya rasu ɗanka ya rasu amma sata amma gobara tun bara ka yi hasarar dukiya mai yawa a gona saboda wata ja'iha da ta auku dan makamantan irin waɗannan abubuwa ba ka manta su ba nan gaba wani abu kake tsoro za a yi jarabawa ba lalle ka ci ba za a yi interview ba lalle ka samu wannan aikin ba tsoron abin da zai zo wani misalin duniya ba lalle abin da ya shafi lahira ba ko kuma halin da kake cikin yanzu baka da lafiyar wani abu ya dame ka ko ni ya bata maka danka ya halaka ya shiga wata hanya marar kyau a yanzu bai dawo ba kana cikin tsoro da damuwa akan waɗannan abubuwa Allah kiyaye ko kuma wani kashin rai dai da wani zo kuntuma maka shi na damuwa ya wato ya fusata ka duk waɗannan abubuwan ai suna da sababi in aka gusar da sababin shikenan su ma sai su tafi kaga ka warke misali ka rasa dukiya sai ka samu matarka ta gudu misali Allah ke sai ta dawo an yi ma sata ka samu irin wata dukiyar a madadin wannan wani abu da kake tsoro sai aka baka assurance cewa insha Allah ba komai ka samu tun kafin abun ya zo aka yi maka abin da zai kwantar maka da hankali kaga da duk wannan sababba ne da suke kawo wannan damuwar to an gusar da su hanya ɗaya ke au ko kuma bil mudawati bima yadaddu tilka al asbab ayi magani maganin da zai kishiyanci waɗancan sabubba ɗin mana wannan sabubban da suka haifar da wannan ayi maganin su ta hanyar kishiyarsu kamar dai wancan na bada misali abinda babu shi a samar da shi abinda kuma wata cuta ce misali a jiki shi ma ayi maganinsa don la'alla wata damuwar ta faru ne saboda wani ciwo a jiki to sai a samu wannan ciwon na jiki sai a yi masa magani sai a yi maganinsa duk abin da ya jawo a kawar da shi wa yudfa'u ko bima yadaddu tilka al asbaba wa yadfa'u mujabaha ma'a qiyamiha mujaba akwai ba mai tsakanin mujib da mujab mujib shine sababi sababin da ya jawo abu ya auku mujab kuma abin da aka sababa din ma'ana kamar yanzu su da hammi da ghammi da hazan din da ghaizin waɗannan su ne mujab din ma'ana waɗancan sabubban ai su suka haifar da su ko yawwa to a samu wani magani da zai kawar da waɗannan abubuwa su damuwa din da sauransu ma'a qiyami ha ai ma'a qiyamil asbabi tare da cewa sababin da ya jawo din yana nan rashin dukiyar yana nan to sai ai kokari ai maganin kuma shi damuwar ta wata hanyar daban misali yanzu kamar wanda na ba da misali cewa ya rasa dukiyarsa yana cikin damuwa a kanta to ko da rashin dukiyar ba ai maganinsa ba to sai a zo ai masa maganin dai damuwar da hazan din nasa akan abin da ya faru gare shi ta wata hanyar daban kaga an kauda mujab din shine shi ita damuwa ma a qiyamis sabab tare da shi sababin yana nan da ya jawo wannan damuwar shi ba a kauda shi ba kun gane abin yawa wannan ta hanya ta biyun kenan sai ce wa hada wannan abin kama anna alqalba kamar yadda ya kamata ka sani kai mai karatu kamar yadda cewa ita zuciya qad yata'allamu bima yata'allamu bihi albadan kamar yadda muka san cewa zuciya tana jin ciwo tana jin radadi irin yadda jiki ke jin radadi idan jiki ba shi da lafiya ba zuciya tana samun damuwa ba ita ma tana jin radadin wannan ciwon to sai shi wa yashfa haka ne fi dacewa bima yashfa bihi albadan haka nan kuma zuciya tana warkewa da abinda jiki ke warkewa da shi ma'ana abin da ke zama magani ga jiki idan jiki ba shi da lafiya kana kakkari radadin ya dame ka zuciyarka za ka ga hankali ya tashi kana cikin damuwa to idan aka yi maganin wannan kakkari zuciyar za ta warke ko ita ma ba ta warke ba za ta warke ma'ana yadda radadin jikin ya yi tasiri a zuciya to warkewar radadin nan na jiki shi ma warkewa ne ga zuciya abubuwan wannan yana so ya gaya mana ne cewa sabubba din can su ne suke haifar da wannan in aka yi maganin sababin ta wata hanya ko kuma shi ciwon da ake ji a jiki kamar waɗannan da damuwa ɗin da zammin da sauransu in aka yi maganinsu da wani maganin daban ko da wancan sababin yana nan to za a je a rasa wannan raɗaɗi ɗin tunda an ɗauke shi daga can nan ma ba za a same shi ba shi nake so muku bayani shi yasa na gyara wa yashfa ne ba wa yashqa ba idan ka san yadda larafin yake asali ba za a ce maka wa yashqa bima yashqa bihi al-badan zibazan tan shaqa'i ake yi anan na lahira lian al-badan wahdahu la yashqa kuma haka bane shi jiki shi kadai ba ya zama ya samu ya hadu da shaqawa ya lalace a lahira domin shaqawa yana zancen lahira ne ba zancen duniya ba mun fahimci abu akwai inda ya ambaci shaqa'in a gaba la'alla masu gaba in littafin sai suka dauka a wannan yakin hatin na zauna nan tsuso sai na kalle shi cewa kamata ya zama wa yashfa bima yashfa bihi albadan kuma kamar da wasu masajir din da suka nakalta daga ibn qayyim suka gyara wannan wuri din yawa a ma'ana zuciya tana warkewa da abin da jiki ma ke warkewa da shi cike na abin da yake so faɗa maka shafa'i ne ba shaqa'i ba sai shi fa kazalika don in dai kun bai shi zancen da na faɗa ai ba a cewa albadanu wahdahu shaqa ko a ce jiki shi kadai ya taɓe dole ai ruhi ne da jiki suka haɗu suka yi aikin da ya jawo shaqa'i don haka a lahira kamar da yake a cikin aqidar ahlus sunna azabul qabri wa na'imuhu hal yaqa'u ala aljismi ala aljasadi shine albadan wahdahu aw ala arruhi wahdahu aw alayhima ma'a ai ko ne tattauna tsakanin malami ko idan mutum yaje azaba da za a masa a kabari wasu malamai sai su ce jikin ake wa shi kadai wasu su ce ruhin ake wa shi kadai magana mafi inganci ita ce da ruhin da jikin ake wa ana dawo da ruhin da jikin a hada su lokacin da za a azaba rayuwa ce ta barzakhu ba mu sani da take gudana ba amma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan wannan sun tabbatar da haka tunda ya tabbata idan ai sama da ruhin nasa sai a dawo da shi idan mummuna ne mana idan mutum marar kirki ne to za a dawo a hada shi da jikinsa a cikin kabari shine sai a tashe shi sai mala'ikun nan sai su yi tambaya duk wannan abun yana faruwa kafin ku bar filin kabari ai sama da shi din in kuma mutumin kirki ne a sa masa turare a dawo da shi kuma a hada ruhin da jikin yayi rayuwa ta barzakhu ba ta duniya ba ku fahimci wannan sai kuma yun'am sai a ci gaba da ba shi jin dadi da nutsuwa don haka ashe shaqa'i yaqa'u 'ala al-badani wa ar-ruhi ma'an laysa 'ala al-badani faqat don haka idan ana zancen zuciya ne da jiki don haka zuciya da jiki maganar jirradi ne da maganar warkewa ba maganar shaqa'i da maganar rashin shaqa'i ba kuma mun ji abin da kuke yaro wannan fa'un sai ba kafin mu ce sai ce fa kazalika haka nan albadan yata'allamu kaseeran bima yata'allamu bihi alqalb haka nan zaka samu cewa jiki yana jin radadi sau da yawa yana jin radadi da abin da zuciya ita ma take radadin sa wa yashfihi ma yashfihi cikin gani shi wannan ka canza ba tsafin bane fa'un ce ma'ana abin da ke warkar da zuciya ita ma ko shi ma jiki wannan abin yana warkar da shi Allah sa kuna fahimta dan nan tan radadi ne da ciwo da warkewar ciwo yawa to sai ce fa amradul qalbi don haka cututtukan zuciya allati tazulu bil adwiyati at-tabi'iyya ko tabi'iyya wadanda suke gushewa da magunguna na dabi'a a duniyance min jinsi amradul badan to irin su daya da cututtukan jiki kun gani wannan na karku san to mai da magana cewa magana shafa'i ake ba magana shaqa'i ba ma'ana cututtukan zuciya waɗanda ake maganin su da magunguna na duniya na dabi'a to yanayin su dabi'ar su irin da yadda na jiki yake haka na zuciya ma yake yadda magani in an shashi yake maganin wata cuta ta wani bangare na jiki ko a hannu ne ko a ciwon kai ko zazzabi ko makamancinsa ko a cikin jiki ne irin yadda jikin yakan warke sakamakon shan wannan magani to haka zuciya ma ita ma takan warke in an sha wani magani ko an yi amfani da wani magani na dabi'a da zai maganin irin wannan damuwa da take ciki musamman da irin wannan cututtuka waɗanda maganinsu ake samun su a gun likitan duniya ba waɗanda suke na shari'a ba Allah fa ana fahimta sai ce wa hadhihi to ga inda ambaci shaqa'i sai ce wa hadhihi la tujibu wahdaha shaqa'ahu wa azabahu ba'da al-maut wannan su kadai ba sa wajabta su kadai su sanya ya tabe a duniya kuma ai masa azaba bayan ya mutu don haka nan zancen duniya ake yi maganar ciwon jiki da radadin jiki ciwon zuciya radadin zuciya Allah ya san fahimci abu yawa sai ce wa hadhihi la tujibu wahdaha shaqa'ahu waɗannan su kadai ba za su sanya ya samu shaqa'i ba shaqa'i mai shaqa'i tabewa da shiga wuta wa azabahu da kuma samun azaba ba'da al-mauti bayan ya mutu wa amma amradu to yanzu ya gama da wannan cututtuka na da ake jin radadin su da ake jin zafin su a lokacin da suke jikin mutum zai koma mana kuma kan waɗantan na farko sai ce wa amma amraduhu allati la tazulu bil adwiyati al-imaniyati an-nabawiyya ba ya ga mana asalin babin me yake so ya faɗa ina fata kuna gane wannan magungunan cututtukan zuciya kafin ya je ga magungunan shine ga mana cutar ta kasu kashi biyu kamar mai diagnosis kafin ya baka kuma prescription kamar yadda ake cewa an faɗi irin cutar cutar dama ga inda ake samun maganinta maganinta a gun likita ake samu na waje likita sawa'un na asibiti ko likita wanda yake na gargajiya ko wanda ya sani da kansa zai sasu sako wani abu ya sha da muka bincin wani to sai mana bayanin ga inda ɗabi'ar su ɗaya ce da ta zuciyar da ta jikin a irin wannan cututtukan duk ɗaya suke ba a zancen shaqa'i da maganar lahira a cikinsu duk zancensu na duniya ne amma cututtukan da su ba a jin raɗaɗinsu a lokacin da suke jikin mutum su ne waɗanta na farko da jahilci ko da me da san zuciya da sha'awa to su waɗanda ba su da magani sai a gun manzanni da mabiya manzanni sai a littattafan da manzanni suka zo da shi da karantarwar manzanni to wannan su kuma ɗabi'arsu daban su ne waɗanda komai nasu zai iya haifar da shaqa'i mun fahimci abu ma'ana duk abin da ya shafi mutum in ya mutu akan wannan Allah bai gafarta masa ba yana kan wannan ɗabi'ar to zai samu shaqa'i duniya da lahira Allah fa an gane gudu sai ce wa amma amraduhu allati la tazulu illa bil adwiyati al imaniyati an nabawiyati amma cututtukan zuciya wadda ko waɗanda ba sa gushewa sai da magunguna na imani na annabta kunga haka ba ya kira su magunguna ne na annabta ya kira su na annabta isba ila nabi ko ila nubuwa saboda me wasu ai daga qur'ani ake samu amma da shi kansa qur'ani daga ina muka same shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo mana da shi daga Allah subhanahu wataala daka sai ce fahiyal lati tujibu lahu ash-shaqa'a wal adhab ad-da'ima in lam yatadarakha bi adwiyatiha al-mudaddati laha kun ga zancen shaqa'i ya fito yawa to su masu rubutun a wancan gefen da ake zancen radadi da na zuciya da na jiki sai wani ya buga wannan abun kuma naga da yawa ne daga cikin wanda suka buga littafin hakan suka sa sai wasu da suka nakalce abun daga Ibn Qayyim a cikin bayanin suka ce wannan gurin ba haka zancen yake ba dan maganar ta fita sosai kuma ka san ne da su malamai in suka rubuta littafi da rubutun hannunsu daga baya ne ake samu a maida shi wannan tabi'i domin zamanin da su suka rubuta babu matsaba'a duka rubutun hannu ake yi haka tunda da hannu suka rubuta garin kwafa in sha ba da labarin akwai wasu sana'ar su ita ce nasku su ne ake ce ma annusaku shaguna ake yi a kasuwa ko a wurare da in ka samu littafi sabo ya fito na wani malami ga rubutun hannunsa sai ka ɗauki takarda ko kuma ka je ka biya kuɗi nusahu sai su ɗauki takarda a wurinsu da alƙalami sai su kwafan maka wannan littafin da ka kawo in an gama sai ka biya su sai ka karɓi da wancan da ka zo da shi da wannan kuma ka tafi kayan ka je ka mero da shi in an ruwa kai to garin irin waɗannan kun ga ai dole wata ran za a iya samun kuskure garin rubutu hannu hukumar da suka zo bugawa sai a buga shi haka da gaggawa wannan dai ijtihadi na fahimci haka da kuma wani da na ga shi ma ya fahimci cewa wannan shafa'i ake zance ba shafa'i ba, kuma in ka kalli siyakin zancen haka yake. To su cututtuka, su cututtukan da ba sa gushewa sai ta hanyar wannan irin magunguna na imani na annabta, fahiya allati tujibu lahu ash-shaqa'a, sune waɗanda suke haifarwa, suke sabbabawa, suke jawowa ita zuciya shaqa'i, wato ta tabe, haka nan jiki shi ma ya tabe ya lalace, wal azaba da'im, da kuma dawwamammiyar azaba a lahira kenan. In lam yatadarakha, in bai riski mana ya gaggawa ya magani, bi adwiyatiha, ya amfani da magungunan su waɗannan irin cututtukan, al mudaddati laha, waɗanda suke kishiyantar waɗannan cututtukan ba. Jahilci ai maganin sa da me? Ilmi. San zuciya ai maganin sa da biyayya, da barin san zuciya. A bi biyayya ka zama mai bi ba mai kirkiran naka ba. Sannan kuma kokonto ai maganin sa da yaqini, sha'awa ai maganin ta da barin sha'awar, a yi hakuri da saban Allah, a tsaya kan abinda Allah madaukaki ya yassare wa mutum. Fa idza ta'mala tilka al-adwiyata, in mutum ya amfani da waɗannan magunguna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musu, hasala lahu ash-shifa'u, to shikenan sai waraka ta zo masa. Wali hadha yuqalu, don haka ne ma ake cewa, bana a larabce akan ce shafa'a ghaydahu, wani ya warkar da fushinsa, bakin cikinsa ya warke, ko ai ana faɗin wannan ko, a ce wani bakin cikin da ya dade a cikinsa da fushin da yake ciki, ai abin ya warke saboda sababin da ya zo ya kawo shi ya tafi, ko kuma wani abu ya faru da ya maganin wannan damuwa ɗin. Yanzu misali sai ki shafa idza taula alaihi aduwuhu alamahu zalika, yanzu idan abokin gabarka yayi rinjaye a kanka, ya samu iko a kanka, kana jin daɗi ko kana jin farin ciki? Farin ciki kake ji ko damuwa? Damuwa ce mummuna, za ka riƙa jin baƙin ciki. Ka san wani ya samu ƙarfi a kanka da sauƙi a kan abokin gabanka, kalmar abokin gaba ku ɗauke ta kawai iya haka, sawa'un kar ka kalli cewa gaba ta halatta tsakanin musulmi ko bata halatta ba, wannan ake zance ba. Ana samun dai gabar ta kan auku ko da bata halatta ba. To ko kuma abokin gabarka wanda ba musulmi ba shi ma, ya zama cewa ya samu wata dama a kanka, ai ka haɗu da baƙin ciki da damuwa. Yawwa, to shi ne sai ke cewa idza taula alayhi aduwuhu alamahu zalika fa idzan tasafa minhu, amma idan ya rama shi ne in tasafa, idan shi ya samu ya rama, ya zama cewa shi ne ya zawo kuma yanzu shi ne a sama, me zai faru? Istafa qalbuhu, sai zuciyarsa sai ta warke daga wannan damuwa, daga wannan baƙin ciki. Haka da ko ba haka ba? Ga misali, qala ta'ala, Allah madauki ya ga mana magana irin wannan a cikin Alqur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim yutubu Allahu ala ma yasha, ala man yasha. Allah madauki yana cewa qatiluhum, ku yaƙe su. In kun yaƙe su din nan, ana zancen yaƙi tsakanin musulmi da kafirai ko, ku yaƙe su. In kun yaƙe su, yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum, kamar sharadi ne da jawabinsa, shi sa ya zama majzumi. يعذبهم الله بأيديكم, الله زي عذب تدسو أهنونكو, إيه هنونكو ذا أمفاني دي شيء عذب تدسو. ويخذهم, كما الله زي كذك أن تدسو. وينصركم عليهم, كما يتمكيكو أكنسو. ويشفي صدور قوم مؤمنين, كما سي وركد زكاة كلا ذن متانند سكي مؤمنين. أشيكنا أنا سامو وركا daga fushi, daga damuwa, da irin waɗannan al’amura, mun fahimci abu? Yawwa, sai ce wa yuzhib ghayza qulubihim, kuma Allah ya tafi da fushin zukatan su mu'minai ɗin. Wa yatubu Allahu ala man yasha, Allah kuma yana karɓar tuban wanda ya so, sai tuban masa. Sai fa amarahum, Allah madauki ya umarce su, bi qitali aduwwihim, da cewa su yaƙi abokan gaban su, وأعلمهم كما يعلمن تدسو أن فيه ست فوائد شو يا كر أبو كينجابا كل فائدة جودة تقصاتك سك غدانا غدا شدة نعم كل فائدة جودة شدة إذا متون يشجعوننا حالي وتنا يا كر أبو كينجابا فالغيب يؤلم القلب يؤلم القلب وغشي فشي yana sa zuciyar dadi ko wannan damuwar sai ka ji zuciyarka ta gunjuma ka rasa inda zaka sa kanka saboda tsabar bakin ciki wani hali ya samu wanda baka son to menene maganin sa sai ce wadawahu fi shifa'i ghaibihi maganin wannan abu shi maganin wannan zuciya abin da ya same ta shine shifa'in ghaibi ai a warkar da wannan fushi da damuwa da bacin rai da ya same ka fa inna فإن شفاه فإن شفاه بحق اشتفى إذا متن يا وركد ونن فش الناس يا كودشي تحيا الجسكية معنا يا بحيا ميتشو تجسكية تعادلتي وجلام أبن دأكي مسح ونشيني إني كتوي فلا بأي من غنى أبو شنقا بكي ميسا مو إيكو أكان كبا تو إذن كبحيا ميتشو وجلام أبن دأكي مسح ba tare da zalunci ba to sai a samu waraka wa in shafa'u bi zulmi in ko yi ta hanyar zalunci ya rama wa batilin da hanya marar kyau ta ƙarya to zadahu maradan to ne mu kun a samu waraka fa cuta za a sake samu kun fahimci wannan zancen da yake yi ashe na nuna mana musulunci yana karantar da kai ko kana da abokin gaba to kai masa adalci kada ka taba bari fushinka ya dauke ka ya fi karfinka ta yadda zaka je ka rama fiye da abin da akai maka in ka tashi ramu ko ka rama fiye da abin da akai maka kuma musamman a abubuwan da ba su da zabiti abinda da wahala ka iya lissafa yadda zaka rama abu yanzu lamarin duka in duka ne kace zaka rama duka duka baka san in kai duka baka san me zai jawo ba ko baka bane zaka iya dukan da zai jawo kisa kai kuma kila an maka dukan da kana nan da ranka in kace zaka rama da duka sai kuma ka rama fiye da yadda ya kamata to shikenan kuma sai abu ya zama an yi shi laisa bi haqqi ya zama bi zulmi to me mukun ka samu waraka sai a samu kuma cuta ta ci gaba domin gaba dai ba maganin ta za a yi dan haka shi yasa kullum kada mutum ya dauki doka a hannunsa wajen maganin abin da ya shafi wani abu da wani ya masa kun ga akwai abubuwa akwai abin da ya shafi an keta haddinka ka nemi haƙƙinka gurin wa za ka je gurin mai hukunci shi ne zai kama wanda ya maka cuta sai ya baka haƙƙinka kada ka ce za ka ɗauki doka a hannunka ka rama don wani ya cuce ka in ka yi wannan za ka iya zalunci amma in ka je wurin mai hukunci shi zai ce maka ga yadda za a yi sai kuma a samu adalci in kuma abu na biyu shine abin gaba ɗayan ku aka yi wa al'umma ce za ta tashi gaba ɗaya za ta yaƙi abokin gaba to shi kuma wannan shugaba ne ke ba da umarnin ku fito mu je za a yi kaza shi ma ba kai ne za ka ce bari ka ɗauki matakin ba Allah ya san mun fahimci wannan ƙa'ida ta shari'a da ke faɗa wanda idan ka saba mata za ka iya aukawa cikin abin da zai haifar da nadama kuma ba za ka samu maganin abin da kake so ba la'alla temporarily a wani lokaci ka iya jin daɗin kai wani abu amma daga baya zai haifar da wata damuwa din da ba za ka ba a samu waraka ba an samu ƙarin cuta za ka wa in shafahu bi zulmin in ya rama ko ya warkar da abin bi zulmin da zalunci wa batilin da kuma abin da yake ƙarya ne da barna zadahu maradan zai ƙara masa cuta ne min haythu dhanna annahu yashfihi da inda yake zaton cewa zai warkar da shi wa huwa kaman shafa marad al-ishq bil fujuri bil ma'shuq wani zancen zai kawo mana wani misali sai ce hukuncin wanda zai yi maganin zalunci da zalunci ga misalinsa kamar misalin wanda ya maganin cutar ishki mai ishki tsananin soyayya tsakanin wani da shi da budurwarsa ba su yi aure ba yana tsananin santa tana son sa amma shi na abu to sai ga cewa maganin wannan tsananin soyayya shine a hadu ai fajirci ana wala ku bai idan suka hadu suka yi wannan fajircin bil ma'shuqi da wannan da yake so din kun ga wannan ya siffanta su da ishq da kuma ma'shuq akwai ashiq akwai ma'shuq zai zama namijin zai zama mace ko wani yau fitin nan zata iya zama daga zuciyar namijin zata iya zama daga zuciyar mace kana tsananin santa tana tsananin santa sai ku hadu ku ga shedan ne muku hudu ba ya fitsare tunaninku sai ku shawara sai ku je ku lalata ku yi tsammanin cewa wannan haduwar ce zata wai maganin wannan zafin da yake tsakaninku na zafin soyayya to shine sai ke cewa fa inna zalika yazidu maradahu wannan kara maka cuta yake ba zai kara maka ba zai maganin wannan cutar ta tsananin soyayya ba kun yanzu menene cutar na farko tsabar soyayya da ta wuce iyaka to sai aka yi tunanin menene maganinta a je a bi anyar shari'a ko sai a yi aure sai a zauna lafiya ko in kuwa ba a yi haka ba sai aka ce za a yi maganinta tun kafin aure sai a ce a haɗu to in aka haɗu za a yi laifi wannan laifin na zina da za a yi zai haifar da ƙarin cuta ne ba maganin wannan cutar ta ishki da ta dame ka a zuci ba an fahimci misali yawwa don haka kamar ya ce mana ne dai a taƙaice ya kai bawan Allah duk abin da za ka yi na magani to ka yi shi sawa'un magani na ɗabi'a ne ko magani na shari'a to ka yi shi bisa adalci da bin shari'a in ka bi hanyar yanzu misali cuta ta jiki ba a magani da haramun don a yi maganin cuta ta jiki duk abin da ke haramun ne irin su giya naman alade da makamantansu to ba a ɗaukowa kuma a yi maganin cutar jiki da su haka nan kuma cutar zuciya ba a yin maganinta da haram duk abin da shari'a ta ce haram ne kar ka ce zai baka maganin abin da ke cutar da kai a zuciya in kana jin zafi da raɗaɗin damuwar talauci ya dame ka to ba da sata ake magani ba kar ka haura gidan mutane kai sata ka ce za ka samu kuɗin da za ka warkar da damuwarka ta talauci a'a wannan zai ƙara maka me cuta ne Allah ya kun banci wannan abu yau duk abin da za ka yi da ya dame ka to ka yi maganinsa ta hanyar abin da yake shari'a ta halatta maka ka yi abin da zai haifar maka da zaman lafiya tsakaninka da kanka da zaman lafiya tsakaninka da al'umma ba a cin nasara ta hanyar sata ko fashi da makami duk waɗannan hanyoyi ne miyagu da ba sa haifar da wani abu na amfani la ga zuciyarka la ga al'umma shi yasa aka sa dokar shari'a ta maganinsu an gane wannan misali sai ce fa inna zalika yazidu maradahu wa yujibu lahu amradan ukhar اصعب من مرض العشق لا اله الا الله kuma yana dole a zamanin mu tare da shi wasu yake nufi daban amma da yana zamanin mu zai ce kai wannan abu tabbas gashi haka yake yana aukuwa ma'ana wannan abin da mutum zai aikata yujibu lahu amradan in mutum yayin zina yana ganin ita ce maganin tsananin soyayya da yake gudurosa sai ce wannan zai haifar masa da wasu cututtukan ukhar daban da wancan na ishki din waɗannan cututtukan as'abu min maradil ishki wanda sun fi tsanani fiye da wancan cutar da ishkin soyayya din da yake ta hawa a sha'awa wannan ba hawa bane sha'awa ce ko wannan ba babin shubha yake ba babin me babin sha'awa ce yawa to wannan cutar da ta dame ka ta sha'awa yadda za ka yi maganinta shine ba ta hanyar zina ba sai a bi ta hanyar ta shari'a in ku kai wannan zai ƙara maka cuta kuma zai ƙara maka wasu cututtukan daban da suka fi wahalar a yi maganinsu kama sai ya ci insha Allah kamar yadda zai zo bayanin wannan insha Allah cututtuka ga su ne yanzu iri-iri ko viral diseases da ake ta yi abubuwa da iri-iri STD HIV waye-waye duk da ake samu wannan ana samunsu ta hanyar halal ana samunsu ta hanyar haram wani bai sani ba zai sami shi ta hanyar matarsa ta halal bai sani ba akwai irin waɗannan abubuwa wani kuma ta hanyar haram abin zai zo same shi kaga maimakon yayi masa maganin sha'awa da ta dame shi da soyayya da ta dame shi sai ƙara masa cutar soyayya ya kuma ƙara masa wasu cututtukan daban wanda bai san su ba kuma sun fi wahalar magani akan wannan haka ne ko ba haka ba to akwai abin da yake ishara zuwa gare shi akwai babi na 9 ku kun bude babi na 9 yanzu a wannan littafin ku je babi na 9 ku yana kusa aiko ba can nesa bane duk babobin a kusa suke babi ne da yake magana akan me najasar shirka da zina da liwadi ko kuma wannan bane ah to ba na goma ne na goma na goma ne menene babi na goma yawa waɗannan abubuwa guda uku da shirka da zina da liwaki sharrin da ke cikin su Allah ne kawai ya san shi shi yasa a cikin alqur'ani kowanne ɗaya an kira shi da cewa shi najasa ne to wannan najasa yadda tsananin ta yake shine yake ishara zuwa ga zai zo mana bayanin sharrin da ke cikin zina duk yadda dan adam yake tsammani zina za ta yi masa maganin wani abu to malam zai lalata maka zina inda ake mutum yana da hankali wallahi ya karanta littafin nan da sharrin da ke cikin zina yadda malam ya bayyana shi to ba shi ba sansana inda ake yin ta ko hanyar da ake yin ta Allah madauki ya kara mana basira zamu zo mu ji insha Allah ta'ala to sai ce kama sai ya ce insha Allah kamar da zai zo mana nan gaba insha Allah sai ce wa kadhalika al-ghammu to haka nan damuwa wal hammu wal hazan wadannan guda uku da na yanzu da wanda ya gabata da mai zuwa yace amradu lil qalbi su ma cututtuka ne na zuciya wa shifa'uha wa rakasu bi abdadiha shi kuma ana samun sa ne da kishiyar su menene kishiyar damuwa da bakin ciki gashi sai ce min al farahi was surur na murna da farin ciki wannan sune magani kana cikin damuwa to ka samu abin da zai haifar da sururi farin ciki to yanzu mu bada misalin zancen da muka yi dan idan mutum na cikin damuwa damuwar rayuwa kunci da talauci rashin aiki rashin aure al'umma ba sa son sa a irin fasarar da yayi kansa wani maganin wannan ta hanyar shari'a ya yake hakuri da kuma neman maganin waɗannan sabubban a kawo da su ko sabubban da suka jawo wannan idan mutum bai amfani da hakuri ba sai amfani da hanya marar kyau ita ce me shan kwaya yawwa domin kun san daga cikin mafi sharrin hanya da shedan ya kawo mutane ta maganin bakin ciki sai ce ka je ka sha kwaya ko ka sha giya kaga dai giya masu shan ta sun ce daci ne da ita a baki daci ne ba zaki ba garki ba wani abu da zai sa ka ji kana sha'awar ta daci to amma kuma dacin nan me ye dalilin a shashi wai yana maganin bakin ciki saboda kana cikin damuwa temporary a wannan lokacin da wai zaka manta damuwar da kake ciki ka je ka nemi aiki ka rasa jama'a kana ga kaman kowa ya tsane ka ka yi yawo ka rasa duk abin da kai babu abinci yunwa ta dame ka wani naka ya mutu ba baka karya ba duk wahala to kuma sai ka je ka kashe kudin da kake da shi da yake ka karya din sai ka sai giya sai a sha ko a sha kwaya ko a lankwama ko a zuka ko a shaka duk irin waɗannan abubuwa ne wanda za su dauke maka hankali sai mutum ya ji cewa dauke hankalin nan shine maganin wannan al-ghammu wal-hammu wal-hazan wal-ghayb an bi hanyar shari'a ko an bi mummunan hanya to in ku aka bi wannan hanyar me yake faruwa kayan cuta akan waccan cuta wani misali ya bayyana yawa to shine maganin waɗancan abubuwa to sai a samu hanyar da za a samu fara amma kuma ta hanya ta shari'a farin ciki ta hanya ta shari'a murna din bal misali shi akwai bambanci tsakanin alfarah was surur alfarah farin ciki ne da abinda zai iya cutarwa ba lalle zama amfani ne tsagwaransa daga farko har ƙarshe ba shi ko surur shine farin cikin da kake samu ta hanyar amfani wani abu mai amfani duk abin da zai amfane ka kai farin ciki da shi wannan shi ake ce masa surur in kuwa murna ce da wani abu da zai iya cutar da kai to wannan shi ake ce mafara shi sa suke bada misali suna cewa yaro karami zai iya murna da wani abun wasa da zaka kawo masa ko da zai ji masa ciwo to wannan faraha yake ba sururu ba idan ku kawo mutum abun amfani da zai amfane shi kuma yayi murna da shi to wannan shi ake ce masurur ba faraha ba shine bambanci da suke kawowa ai as-surur yakunu fima yanfa wa al-farah qad yakunu fima yu'dhi shine abin da ake nufi to kai amfani da kishiyar waɗannan damuwa damuwa iri-iri guda hudu da ya kawo ko bakin ciki kai amfani da kishiyar su shine farin ciki da murna sosai kai magani sai ce fa in kana zalika bi haqqin to kun gani in wannan maganin farin cikin ai maganin bakin cikin in ya zama bi haqqin ta hanya mai kyau ka bi ka karanta alqur'ani ka gani duk bakin cikin da kake ciki ka natsu ka kwantar da hankalinka dauko qur'ani ko ma gefe cire damuwar tunaninta ka daina karanta alqur'ani ina ma kuma a ce kana fahimtar ma'anarsa zancenka gaba tunaninka gaba ɗaya koma fahimtar maganar Allah za ka ga wannan bakin cikin da yake damunka a wannan lokaci Allah na tafi maka da shi shedan zai labaɓo fa zai yaƙi da kai sai ce wani Allah bayan damuwar gashi nan masu karanta Qur'anin ma a cikin bakin ciki sai kawai ka ce ba komai ba za ka karanta ba sai ka aje shi kai hasarar wannan abu kuma sannan ka bi diddigin sabubban da suka jawo maka wannan bakin ciki menene ya jawo ka tsani kowa kake ganin kowa ya tsane ka rashin haƙuri da rashin tawakkali da kuma kullum kana kai ƙarar Allah gun bayan Allah idan kana cikin damuwa kar ka riƙa yawan kaiwa ƙara ka je ka gaya wannan kai kana cikin kaza yau kai ne talauciya da me ka je kofar gidan wannan wallahi yau ko abinci ba a yi ba kaza da kaza duk wannan Allah baya san sa je ka nemi hanya mai kyau ta halal inda za ka nemi aiki da za ka yi in ba ka da ƙarfi akwai inda aka baka damar dama shari'a ta ba da damar a roƙon maka din ba matsala ba ce amma roƙo kar ta zama maka sana'a roƙo ya zama maka sana'a akwai mutuwar zuciya kullum kana nan akan aƙidar Allah ba ku musamu wani kuma ita kanta cuta ce a zuciya za ka samu ƙasƙanci wanda bai kai ya ƙasƙanta ka ba sai ya ƙasƙanta ka wanda bai kai ya wulaƙanta ka ba sai ya wulaƙanta ka saboda kana neman abin hannunsa maganin wannan ka aje sai ka je ka nemi halal kai aiki kai haƙuri kai tawakkali kuma sannan ka riƙa godiyar Allah akan lafiyar da ya baka in ka dubi mara lafiya kai godiyar Allah akan abin da ya baka ka samu abin karyawa na safe wani bai karya ba in kana kallon wannan to za ka yi maganin wannan bakin ciki duk lokacin da aka ce ka fito ai kullum yanzu akwai mutumin da za a ce ya fito bai taɓa ganin wanda ya fi ba duk irin damuwar da kake ciki in ka fito duniya kana yawo a cikin gari za ka haɗu da wanda kai kuma ka fi shi ka rasa kaza guda ɗaya in ka zo a titi sai ka haɗu da wanda ya rasa abu goma ko Allah ƙalla a ce ya rasa biyu to kai ka samu ɗaya ka rasa ɗaya za ka gode ko ba za ka gode ba to rashin gode wa Allah akan ɗan abin da ya man wannan kaɗan ɗin da kake ganin ya maka yana sanya ka kasa warkar da damuwa a zuciyarka kuma ka daɗe kana cikin jin haushin mutane kana kuma zaton cewa mutane suna jin haushinka ka san mutum in yana da wani abu a zuciya mara kyau kullum gani yake mutane ba sa san sa yana da cikin maganin irin waɗannan abubuwa ka daina jin haushin kowa ka natsu ka yi tawakkali ka ɗauki kai kaɗai ne ma a duniya daga kai sai ubangijinka kana bauta masa don haka ba kowa da ya isa ya baka haushi kada ka bari dan adam ya kuntuma maka damuwa har a ce yau ka je ka kwanta da bakin cikin wani ko saboda hasadarsa ko saboda damuwarka ko ya je yayi da kai ko dan ya je ya faɗo lalifinka har ka zo kana damuwa akan wani dan adam din mai kuma ka kwantar da hankalinka ka samu shiri da ubangijinka akan daidai kake abin da kai daidai ne shikenan ka watsar da kunnenka ka toshe shi daga duk abin da za a faɗa akan ka shikenan sai ka zauna lafiya amma in ka damu kanka da abin da wani ya ce da abin da wani ya ce wanda ta ce kaza wani ya ce kaza shike nan ba za ka zauna lafiya ba kai ta kanjalewa kana rama saboda tunanin damuwar duniya ka kwantar da hankalinka ka ji daɗin rayuwa ka natsu abin da Allah ya gore maka komai wato karancinsa ka gode ma Allah kuma ka ci gaba da wato yin abin da yake daidai ne sai ga Allah ya maɗauki ya warkar maka duk abin da ya dame ka sai fa'il kana zalika bihaqqin ishtafa alqalbu idan hanya mai kyau ka bi wajen maganin bakin ciki to sai kaga zuciyarka ta waraka wa sahha sai lafiya ta zo wa bari'a sai ya warke min maradihi daga cutarsa saboda ka bi hanya mai kyau wa in kana bi batil in kuma ta hanya mara kyau ka bi kamar misali da muka bayar na shan kwaya bakin ciki ya dame ka sai ka je ka sha giya ko ka sha kwaya to tawara zalika sai wannan cutar ta buya wastatara ta suturce a cikin jikinka tana nan a boye wa lam yazul ba zai gushe ba cutar ba za ta gushe ba wa lam yazul da dhamma saboda asalin daga zala yazulu ne ba ta la yazalu bace la yazalu yar uwar kana ba ita bace wannan daga zala yazulu don haka mudari insa yazulu in ya zama majzumi lam yazul ba lam yazal ba yawa wannan ta magana gushewa ce wa lam yazul ba zai gushe ba ma'ana cutar ba za ta gushe ba wa aqabahu amradan hiya as'ab wa akhtar sai kuma ya biyo bayan sa da cututtuka cututtukan da suka fi tsanani suka fi hadari yanzu idan mutum yana shan kwaya ya zama dan kwaya matakin farko abinda yake so na amfanin zai samu ko tafi da bakin ciki a matakin farko to sharrin da ke biyowa baya shine sai a samu idmani idmani shine me addiction kun san addiction ne mutum yana cin kwaya daga ya fara yau to kuma sai kaga ba zai ji dadin rayuwa ba sai ya sha gobe ba zai ji dadi ba sai ya kara kuma yana kara sha kun bukatar quantity tana karuwa ko in yana shan kwaya daya a hankali hankali sai ga to a hankali kamata a ce ko a rashin hankali yana ci gaba yana ci gaba yana bukatar kwaya biyu sai kuma ya ci gaba kaga yana neman kwaya uku sai a fi karfin kwaya sai allura shikenan ya ga ba wani amfani kuma da zai wa al'umma da haukace kun ga wannan ya jawo masa cuta mafi muni akan cutar da ta same shi ta bakin cikin da zai iya warkar da shi ta wata hanyar daban wannan abun wasu kenan fa wasu suna tunanin maganin bakin ciki shine a sha wannan yanzu akwai kuma masu halaka mutane da shan kwayar kawai dan manufar su lalata mana samari ana wannan abun ana saya ana raba mutane kyauta yaro da gida da talauci iyayensa sun kasa bashi kudin makarantar da zai ya gama sakandare bai fasin ba ya kasa ci gaba kuma sannan babansa ba shi da halin da zai sa ya je makaranta ta gaba ba dama a dauke shi aiki ba abin da zai yi sai yawo a gari ya zauna a tsuguna nan ya tsuguna can ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya zagi wannan ya zagi wannan to yana shiga harkar kwaya shikenan kuma an yi asararsa ba zai amfani kansa ba ba zai amfani babansa ba ba zai amfani babarsa ba ba zai amfani unguwa ba ba zai amfani gari ba ba zai amfani ƙasa ba ya zama poison a cikin mutane kun ga maimakon a samu magani an samu ƙarin cuta kuma cuta ta hawa-hawa ta yadda maganinta kuma ya zama ba za a iya samunsa ba Allah madauki muke roƙo ya tsare mana samarinmu daga aukawa cikin abubuwan shaye-shaye din yace wa kazalika aljahlu haka jahilci shi ma yake maradun ita ma wata cuta ce ko shi ma wata cuta ce yu'limul qalba da yake sa radadi a zuciya faminan nasi man yudawihi bi'ulumin la tanfa'u a cikin mutane akwai waɗanda suke maganin jahilci da ilmomin da ba za su yi amfani ba jahilci wasu mutane sun ɗauka in an ce jahilci shine rashin iya karatu da rubutu misali kawai abokance to ba wannan ake magana ba a nan wuri ana maka jahilcin abin da zai amfane ka wajen alaƙarka da Allah yanzu a zo a samu mutum shekararsa 70 ba zai iya fassara maka la ilaha illallah akwai ko babu shekararsa 70 a duniya amma ka zaunar da shi ka ce da Allah baba ya fassara la ilaha illallah wannan larabci ne me ma'anarta da Hausa ba zai iya ba
Allahu akbar me ma'anar ta bai sani ba gashi kullun yana faɗa subhanallah subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi duk wannan bai sani ba addu'o'i da yake zaunar da shi wani da za a yanka shi ba zai iya fassara maka tahiyya ba attahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi ba zai iya fassara maka ba amma yan shekara 70 a duniya akwai bakin ciki da damuwa ko babu kuma sannan idan ya tashi neman ilimin da zai amfane shi ba zai nemi ilimin irin wannan da zai amfane shi ba sai ya tafi wani ilimin daban to wannan shine abin da malamin Ibn Qayyim yake faɗi a nan zaka ga wani yana cikin jahilci amma kuma bai san hanyar da zai samu maganin ba shi yana ganin maganin shine kawai ya zauna a yadda yake ba ma zai nemi ƙarin ilimin ba ilimin da za a zo a ce a karanta masa kaza a fassara masa sai ilimin yara ne ilimin rashin kunya ilimin zamani gashi ba ilimin addini ne kuma shi ba shi da shi amma sai kira shi ilimin yara kuma zai zauna hakan wani haka zai mutu bai san wannan abun ba in ka ce bai sani ba kuma a ce zaginsa kai Allah sauki to akwai kuma nan yana ishara zuwa ga wasu mutanen har yanzu kamar yana ishara zuwa ga masu philosophy da ilmul kalam suna ganin hanya ce da za a yi maganin jahilci amma kuma ta hanyar ilimin da ba zai yi amfani ba ilmul kalam da falsafa a cikin ilahiyat a cikin ilahiyat yau ku yi makin wannan ba abin da ba ilahiyat ba a abin da yake ba ilahiyat ba a ilimin duniya ana buƙatar falsafa tana da amfani a ilimin duniya don daga cikinta aka samu ilimomin nan na science da aka samu harkokin likita da injiniya da sauransu wannan duk yana da amfani a je a karanta shi yana da fa'ida a duniyance zai ma fa'ida amma ilimin falsafa a ilahiyat ilahiyat ana nufin ilimin da ya shafi ubangiji Allah mahalicci wane ne shi a ina yake ya sunayensa ya siffofinsa wannan harkar ba a yin ta ta hanyar falsafa a ci nasara don haka ulumin ne la tanfa'u don haka idan mutum yana neman waraka daga shirka waraka daga bid'a waraka daga jahilcin addini to ya tafi qur'ani ya tafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan zai samu wannan waraka ba a taɓa samun waraka daga shirka ka je wajen qur'ani kace zaka nemo dole sai ka dawo bin qur'ani duk mutumin da yace ba zai bi qur'ani ba kuma yana son ya warkar da cutar zuciyarsa saboda abinda ta rasa spiritual bankruptcy da take da shi a ce zuciyar ta rasa abincinta na ruhi a matsayinta na ruhi na bautar ubangiji to in ka rasa wannan ba inda zaka samu maganinsa in ba a qur'ani ba duk inda ka tafi wata hanya to ba za ta maka amfani ba ka dawo maganar Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita anan zaka samu bayani Allah shine Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard kuji tsarkin magana Allah shine wanda ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi shine mallaki kaza shine mai kaza shine mai siffa kaza to ka san qur'ani ka san ma'anarsa zaka samu waraka daga damuwarka damuwar kokonto damuwar shubha damuwar da zata yi maka maganin abin da ya dame ka akan rashin fahimtar ka ga addini zaka duk mutumin da yake san addini kuma ya fahimce shi yadda ya kamata ya taho makaranta ya zo ya samu malami ya je makaranta ya samu malami ya koya masa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيكي وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم كما سيجد أذى تنشيوا أيها ولكي لقتشو تسع تجاهل تنن دواء أنن إلمومي دو وهي في الحقيقة ألا الهالك وسوء أنن إلمومي أحقيق أني إنما تزيده مرضا إلى مرضه نعم تنديك دشي ما أشي سيما نعم tsananin bukata da hadamar kai maganin cutar da ta dame ka ka samu wadatar ilimi gamsasshe musamman dangane da tauhidi ba a iya maganinsa kamar da ambata sai ta hanyar alqur'ani to idan ka je ka nemi wani abin daban ba ta hanyar qur'ani ba ka rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana neman maganin cuta cutar rashin shiriya yanzu misali mutum ba shiryayye ba ya bata ya bi wata hanya ta ina za ka samu maganin da zai dawo da shi hanya sai ka bugun Qur'ani ba magana sai ta kai shi gun wani likita ba in aka ce mutum bata yayi ko ina maganin sa yake yana gun annabawa annabawa me suka bar mana Al-Qur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana Al-Qur'ani da kuma maganganunsa da ayyukansa. Don haka duk abin da kake so ka gyara shi na lalacewar tunani, da lalacewar imani, to sai a koma gun Al-Qur'ani, kar ka tafi ka shagalta da wani abu daban, ba waƙe-waƙe ba, ba raye-raye ba, ba kaɗe-kaɗe ba. Duk wannan ba zai maka maganin damuwarka ba. Damuwarka ta rashin tsayawa akan hanya, kar ka ce za ka ji kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙoƙin yabo da makamancin wannan duka ba za su yi ma ba. Ka komo hasken Al-Qur'ani, maganar Allah babu abin da yake zama magani ga irin waɗannan cututtuka in ba ita ba. Yace wa hiya fil haqiqati innama tazidu maradan ila maradihi, waɗannan abubuwa haƙiƙanin gaskiya suna ƙara masa cuta ne zuwa ga cutarsa. Lakin sai dai in shagala al-qalbu biha, zuciyar ta shagaltu da waɗannan an idrakil alami alkamini fihi, daga a ce ya riski ya ji wannan raɗaɗi da ya ɓoyu shi ne alkamini ɓoyayye almustatir da ya suturtu a cikin jikin mutum, mutum bai sani ba saboda ya shagaltu da wato waɗannan al'amura. Bi sababi jahlihi bil ulumin nafi'ati, saboda wato jahilcinsa da al'ilmomi masu amfani. Yanzu dan Allah a zo a ce irin wannan misalin da na bayar, a ce dattijai masu shekara daga 50-60-70 za su taru su buɗe wa kansu aji su ce wallahi ga mu muna kan hanyar barin duniyan nan, kuma in mun mutu za a yi mana tambayoyin nan na kabari, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Har yanzu zaka samu wanda bai san yadda zai faɗa ba inda za a tambaye shi a duniyar ma ba zai iya amsa ba, ballantana a lahira abin a barzakh, dan an tambayi mutum wanda ya iya din ma idan bai zauna ya rayu akan ka'idojin wannan tauhidin ba sai kasa faɗa, to ballantana wanda a duniyar ma ba zai iya faɗa ba. Ina ma a ce irin wannan za su haɗa kansu su ce wani ko da ɗansu ne ya zo ya buɗe musu aji ya koya musu waɗannan abubuwa. Mabadi ne ƙanana, su ilmomi ne, su ne fardu ainin da mai ahalari yake cewa fardu ainin ne, tilas abinda ba wani zai iya maka sai kai kanka, tilas ka nemi iliminsa. Wajibi ne ka iya tsarki tunda zaka bauta wa Allah, wajibi ka iya alwala, wajibi ka iya sallah. Duk wanda bai iya sallah ba yayi sallarsa ba daidai bai shekara 70 yana yi, in Allah bai karɓa ba kunga hasara yayi. Me zai hana kafin ya mutu ya tsara wani lokaci ya samu wanda zai koya masa? Ko a ɓoye ne ka ɓuya, in kana jin kunyar dattijan ƴan uwanka za su gani su ce kana wani abu ka ɓuya, amma saboda tsiran kanka, dan in baka tsira ba duk duniya ba ta yi daɗi ba. Ko duniya za ta yi mutum daɗi in shi ya shiga wuta? Duk yadda kake son kana ganin kana jin daɗi ko ba, yanzu ga wahala, ga wahalar talauci, wahalar cututtuka, wahalar rashin zaman lafiya, kuma sannan a zo a ɗora cewa ka mutu baka bauta wa Allah daidai ba kuma Allah ya sa ka a wuta, ai azaba ta yi. Ya kamata ka gyara lahirar tun kafin ka mutu, maganin wannan cutar da take zuciya a koma Qur'ani da kuma littafan sunna, a ilmantu, a san abubuwan da Allah maɗauki ya wajabta wa mutum, a san su, a karanta su don a fa'idanta. Ita allafiya shartun fi sihhatihi wa bur'ihi, waɗannan abubuwa ilmomi masu amfani sharaɗi ne wajen ka warke ka zama lafiyayye kuma ya zama cewa cutarka ta tafi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ladina aftau bil jahli, wani lokaci ya ƙunin ko ishara ban gani ba, ai ba magana yake ba, daga hannu za ka yi haka mun ji goma ya kake yin haka, ai sai ka dakatar da ni jinci ne, ashe lokacin ya wuce. Yar takaddamar kuke nunuwa ba ku nuno ba ko? Ayin kai tashi haka shi ke nan sai ya tsaya yawa, to shi ke nan mu kuma kanmu ka zai kalbi halko sai mu tashi a nan insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan maganin cututtukan da suke zukatanmu. Allah kuma ya hana waɗanda ba su shiga ba cikin zukatan, ya hana su shiga. Allah ya taimake mu, ya tabbatar da mu a hanyar daidai. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Allah ya taimake shugaban wannan ƙasa tamu ya ƙara masa lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali dukkan shugabanninmu. Allah ya taimake su akan aikin alheri. Mu kuma Allah ya kyautata zamantakewa tsakaninmu da san juna da zaman lafiya da kwanciyar hankali. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما لم دليل ربوتا مكة ولم تكردا شيني كاكرا تاني كاكرا بن دفاع لا تو دليل شيني دون ألا كيس أوك شيد نسيحة da gargaɗi game da iyaye dangane da tarbiyyar ƴaƴansu musamman ma mata. Ya bayyana a zamanin nan yawa-yawan ƴan mata ba su da shiga ta addini sai tabarruji da bayyana tsiraici a hanya ko a waje, ba mai iya yi musu magana, suna jan hankalin duk wani wanda idanunsa ya kai gare su, musamman ma matasa. Kuma mafi yawancinsu ‘yan matan iyayensu na nan da rai, suna kallonsu, suna ganin komai, suna ganin kamar hakan ko mene wayewa ne. Tabbas hakan shi ne menene sababar hoto sabubban da sukan jawo zinace-zinace da makamancinsu a halin yanzu. To wannan gaskiya ne. Ida ma fa’idojin ilmantarwa da karantar da mutane duk wannan abin na ciki. Muna cikin wata rayuwa ne da kamar da ke gaya mana kwanaki, lalle muna buƙatar mu ƙara mai da hankali. Mutane mafi yawansu sun saɓule hannunsu daga tunanin Ubangiji da cewa za su haɗu da shi, wasu saboda jahilci da ya kanta a zuciya, wasu kuma saboda rashin nusarwa. Wasu in ana samu ana nusarwa ana faɗakarwa, insha Allah wasu za su daina. Sannan kuma wasu babba, wannan magana tarbiyya da malami ya kawo, wannan magana gaskiya ce. Iyaye haƙƙinsu ne, wajibi akan kowa ya tarbiyya ɗansa. ‘Ya mace tana cikin wanda yake buƙatar kulawa sosai, a jata a jiki, a nusar da ita, kar a batta da ƙawaye. Yanzu akwai hanyoyi da yawa na lalata ‘ya’ya da mutane ba su sani ba, ta hanyar wayoyin nan kawai lalacewa da ‘ya’ya suke. Allah ne kawai ya sani, ka bar mata waya baka san da wa suke magana ba, da irin hotunan da yake turowa, ina zai ce su haɗu, me za su yi, Allah ne kawai ya sani. Kuna ganin abin da ya auku mako ɗaya ko biyu da suka gabata ko kwana goma da ake ta yaɗawa daga wata jiha nan a maƙotanmu. Ɗalibai ‘yan makaranta sakandare wai suna aurar da kansu, suna aure naira 500 a tsakaninsu. Za a samu wai an nema maki jiya wani turo min text yana cewa meye hukuncin auren da samari suke a Facebook. Wai shi a Facebook ɗin ake auren, a Facebook za a haɗu, kuma a Facebook ɗin a cikin friends ɗin ake samo wali da wakili. Haka ya rubuto shi ne ce wannan ai ba aure ba ne. Yanzu abin namu nisan da addinin har ya kai haka. ‘Yarka ce ta je ta auri wani a wani wuri, wani daban ba kai ba shi ne wali ya ba da ita, kai kana ba ka sani ba sororo. Abin ya kai wannan bala’in ba na wasa ba ne. Ya kamata a zuba ido, a zuba ido. Wasu mutane suna ganin ‘yanci, ma’anar ‘yanci na wannan na zamani nan, demokuraɗiyya da ‘yancin abin nan, ‘yancin magana, ‘yancin tunani da freedom na tunani da freedom na action, kowa a bashi dama, har ɗa a bashi dama a dokance kai ƙarar ubansa, mai ubansa ya masa faɗa. Waɗannan abubuwan suna cikin abin da su manyan duniya haka suke so mu sa hannu. wai haka za a rayu da idan ka ce masa kul ka je wuri kaza ce sai na je kul kai kaza sai nayi in an da ke shi ya tafi kotu wai haka ake so a rayu sai da ma dan Allah mu lura da waɗannan abubuwan in kai containing gidanka kai kokari na'am ko akwai ƙarin bayani na'am bismillah menene eh to ai da ka gaya mana sai mu duka mu fa'idanta eh Allah ya saka da alheri irin waɗannan abubuwan ya jama'a in kai samu sai tsara akan gidanka sai tsara aka ce ka samu iko akan gidanka ba ana nufin ka takura suka hana su yanci ba ba haka ake nufi mu ba musulunci ba koyar da mu ake mu takura wa iyalin mu mu hana su sakewa ba amma ita sakewa shi yanci yana da limit a musulunci babu wani dan adam da za a ce masa yana da freedom absolute freedom babu shi a islam absolute freedom freedom ne limited freedom shi muke da shi a musulunci ma'ana babu freedom da aka ce je kai duk abin da kaga dama mutlaqan shi ne absolute amma muna da muqayyad wato freedom din da aka takaita shi in abu ya kai ga sabawa Allah to kuma an wuce iyaka amma yancin ta je karatu yancin ta fahimci me ya kamata ta yi yancin ta je gaisuwar gidan kawayenta ta je ta wannan duk ba hanawa akai ba amma in fa za a cutu kana da damar da zaka hana to mun idan kai zo yana zubda hawaye akan sakamakon da zai biyo bayan abin da za ta je ta yi da wannan nadamar ai gwanin ku saba din tun farko ayi abin da za a yi a gaggyara abubuwa haka ne ko ba ka bane amma a yi shi da hankali da Allah kullum ana faɗa ba duka ne da tsanantawa zai maganin abun ba a'a wallahi ƴan matanmu mafi yawansu sun koma bin uwayensu tsakani da Allah a cikinmu nan waye yake tabbatar da cewa shi yake sa ma ƴarsa ɗan kunna da takalmi zai tambaye ta maganar breziya da pants da menene shi gani yake watsewa ce ma ya tambaye ta tana buƙatar wannan in ka kusanto da ita kusa da kai kana mata wannan zancen ga abin da za ta yi wallahi har abokai za ta baka dama ka zaɓan mata amma mun bar su ba mu muke da iko a kansu kuma iyayen nasu mata ba mu ba su kulawa da ya kamata ba ba a saya musu abubuwa duk ba mu muke yi ba don haka su ne suke da iko a kansu tarbiyya namiji ne yake barinta in ya barta ta fita daga hannunsa to kuma sai ya wahalar ya dawo da ita za ka da Allah abubuwan suna da yawa yawa mu yi ƙoƙari kowa ya gyara abinsa kuma abinda ake gani a titi kowace unguwa su rika haɗa kai tsakaninsu su yi magana ƴaƴansu ko mitin ne na unguwa a yi don Allah ma'ana jiya mun ga ƴarka ta yi kaza ta yi kaza kai kuma kai hanci ne ka ce ba wata lalatacciya sai ƴata so ake al'umma ta gyaru kai haƙuri yawa haɗin kai ake so shi ma tata haka ni ma tawa haka kowace sai a tattauna sai a ga yadda za a gyara babu annabi a cikinmu gaba ɗayan mu masu bi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an ga matsala to ai kokarin yadda za a gyara ta a riƙa mutum ana tattauna a unguwa amma in kowa aka bashi kawai abin da ya ga dama to wannan irin abubuwan da kuke ji za a zo a kila ai wannan din ma shine nasu ya fito wa san sauran wuraren abin da ake yi da abin mamaki ne za ka ce ba ka taɓa ganin sabon abin nan kudu a ce yaro da yaniya sun jera haka ana yawo a tsakiyar cikin gari wani ma ana taɓa hannu ya kamata yana ja za a tafi wai zai raka ta wani wuri kuma an san su uwa da uba duk a unguwa duk kowa ya san su kuma yanda za a yi da su uwa uba kuma kafin wannan maganar aqidarsu da tauhidinsu da bautarsu ga Allah wannan ma duk zancen sa ma ba a yi ƴan mata nawa ne suka san wa za su bauta wa mata kuma shi yasa yake da muhimmanci maganar karantar da mata din nan wallahi a dubu wannan abin mu koma shi musamman nan gari alhamdulillah akwai makarantu ana kokari amma ina jan hankalin mu kara su mata suna bukatar suna da haƙƙi a kanmu mu ba su lokacin da za a bude makarantu ƙari na mata kuma a ba su goyen baya a ba su goyen baya kowa ya tura ko kana da damar da zaka koya mata wani baka da lokacin da zaka koya mata a haɗu a ilmantar da su in akai wannan shine zaka ganin tasirin agun ƴaƴan amma yanzu nisa da wannan abun ne yake haifar mana da wannan sakamako kuma ba a san inda zai tsaya ba Allah madauki muke roƙo ya tsare mu Allah ya mana maganin abubuwan da muka sani da wanda ma ba mu sani ba assalamu alaikum wa rahmatullahi